أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من أقول يا الله من يبا مسا ديسان يا متكم مسوري دلافيا har ya iso da mu wannan yinin farko, wato ranar 1 ga watan Ramadan a shekara ta 1445 a lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine kuma 11 ga watan 3 a shekara ta 2024 a lissafin miladiya. Allah ya kawo mu wannan wata na Ramadan mai albarka, kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi, kuma dama Allah madaukaki a cikinsa ya saukar da Alkur'ani. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya mana, جاءكم رمضان شهر مبارك. وتر رمضان يازومكو وتانيكم من البركة. منسمي أكي نفيد البركة شيني كثرة الخير. دومين وتاني ديكون شي وتببر إبادة. وانت شيني ركني ليدك شكين ركني بير da aka dora musulunci ko aka gina musulunci a kansu, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Da yake nan sai sallah, sai zakka sai azumi sai haji waɗannan su ne ginshiƙan musulunci a wannan wata ake bautawa Allah dukkan musulmi ke bautawa Allah da ɗaya daga cikin waɗannan rukunai shine rukunin azumi a cikin sa Allah madaukake ya bude mana kofofi na rahamarsa da tawfiƙinsa da sake kusantarsa da samun yardarsa da aikata abin da zai kusantar da mu zuwa gare shi muna roƙon Allah madaukake yadda wannan wata ya zo Allah ya sa ba zai fita ba har sai an gafarta mana zunubanmu Allah ya sa muna cikin waɗanda za su aikata aikin da Allah zai yarda da shi kuma duk abin da yake mummuna da ya taɓa fitowa daga gare mu Allah ya yafe mana shi da wanda aka sani da wanda mu kadai muka sani sai Ubangiji da babu abin da yake buya gare shi to ya Allah muna roƙonka Allah ka yaye mana ka yafe mana muna kuma roƙon Allah subhanahu wataala halin kunci da al'umma take ciki Allah ya kawo mana ƙarshen sa Allah ya yassare dukkan abin da ya kuntata ga dukkan musulmi duk abin da ya damu kowanne daga cikin mu komai kankanta sa Allah ya dauke masa shi Allah kuma ya sa ya zama sababi ne a gare shi na samun lada to ƴan uwa musulmi kamar jiya muka tsaya a tafsiri da muke karantawa suratul nisa'i muka tsaya aya ta 83 wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bi wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum kamar jiya muka tsaya kan fassarar wannan aya kamar da muke bin littafin da muka zaba dan mu sai da kanmu wuri guda wajen fahimtar waɗannan ayoyi alal aqalla kuma dai mu samu guzurin da zai samu gane maganar Allah kuma mu yi aiki da abin da Allah ya hore mana gurgudan hali to gashi Allah madauki ya sake dawo da mu a wannan shekara ta 1445 a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam domin ci gaba da wannan karatu abinda muke roƙon Allah akai shine Allah ya ƙara mana fahimta na abinda muke karantawa Allah kuma ya bamu ikon faɗin abinda zai amfane mu mu masu maganar ya kuma amfani waɗanda suke sauraro Allah kuma ya sa wannan karatu ya zama sababi ne na samun tsira a gare mu abinda Allah ya dora mana na wajibin bayani da karantarwa da isarwa Allah ya ƙara mana basirar yin hakan dukkan abinda kuma zai zama ba mai amfani ba ne to Allah ya cire shi daga cikin abinda za mu ambata Allah ya ƙara mana tawfiki a kullum wannan shine abinda yake da muhimmanci mu ja hankalin junanmu a kansa Allah ya kawo mu wannan shekara da za mu yi wannan ibada kuma musamman da take da alaka da wannan aiki na ilmantarwa da karantarwa aikin tafsirin alqur'ani mai girma yana da kyau dukkaninmu mu fuskanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala ina nufin dukkaninmu ina nufin waɗanda Allah ya ba su damar su zauna gaban mutane su yi bayanin maganar Allah su ne malamai masu tafsiri da ɗaliban ilimi ina fata Allah maɗaukaki ya ba wa kowa tawfiki kuma ya ba shi ikon faɗin abin da yake shi ne daidai babu yadda za a yi a gamsar da kowa wajen abin da wani zai faɗa ya zama kowa ya karɓe shi ya yarda da shi amma dai Allah madauki ya haɗa mu akan bayanin littafinsa mu yi ƙoƙari matuƙa wajen bayyana wa waɗanda ba su sani ba da kuma tunasar da waɗanda suka sani ma'anar wannan littafi shine wajibin mu abinda ya shafi karba da yadda da amincewa da imani wannan lamari ne na Allah mu bar masa kayan sa zukatan nan shi ya sanya su a cikin kirazan mutane kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata zukatan bayi suna tsakanin yatsu na Allah subhanahu wata'ala yana jujjuya waɗannan zukata yadda ya so wani Allah ya sanya shi mai haƙuri wani mai zafi wani mai sallamawa da sauki wani kuma sai ya ga hujjoji fiye da yadda wani zai gani sannan shi ya yadda wani kuma sam-sam ba zai karɓa ba duk irin zancen da aka yi wani ya wayi gari mumini kafin yini ya kafirta wani ya wayi gari kafiri kafin yinin ya ƙare ya musulunta wani ya tsaya a kan tafarki madaidaici wani ya zame ya goce duka kuma a cikin ikon Allah khalqan wa qadaran umarninsa kuma da hannun da ya yi cewa a yi kaza a bar kaza da shi ne zai wa mutane hukunci a ɓangaren abin da ya shafi shari'arsa ƙaddararsa ta iko da sarauta da mulki da ƙahar da sanya abu yadda yake so daban ƙaddararsa kuma ta umarninsa da hannunsa da abin da yake so a yi da ya yadda da shi a yi shi ma kuma daban zai umarni kuma ya yi wasu sun bi su dace da yardarsa wasu kuma ba za su bi ba duk irin wa'azin da za a yi musu annabin Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fi kowa iya bayani da iya hikima ya zo duniya ya samu mutane lokacin da shi kadai ne musulmi kuma yin shekarun da Allah ya ɗiban masa a matsayin annabi shekara 23 na annabta har ya bar duniya akwai waɗanda suke danginsa nema na jini amma ba su yarda da shi ba shi yasa kullum abinda mai wa'azi mai tafsiri mai karantarwa ya kamata ya ɗauka shine darussan da za mu ji a ayar da za mu tashi a kanta yau inda Allah maɗaukaki yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya yi aikinsa domin aka tashi tambaya za a tambaye shi ne akan aikinsa ba a ɗora masa aikin kowa a kansa ba shi kadai za a yi wa hisabi idan ya faɗa wani ya yadda amfanin wancan da ya yadda ne in ya faɗa wani ya ƙi yadda ƙila ma wani ya biyo shi da zagi da cin mutunci da ƙulla gaba to wancan duk shi ya jawo kansa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da zai shafe shi dangane da abin da wani ya ambata na matsayi daga abin da shi yake karantarwa don haka mai wa'azi ya ɗauki haƙuri ya nemi lada cikin abin da yake karantarwa duk harafin da zai fito daga bakinsa ya daure ya zama cewa harafi ne da yake neman yardar Allah da shi ba harafi ne da ya yi don ya kuntuma wa wani baƙin ciki ko ya cuci wani ko ya musguna wa wani amma neman yardar Allah ko da neman yardar Allah ɗin nan a cikin bayanin gaskiya da istidlali wato kafa hujja ko da kuma a cikin raddi ne mai da martani ga wata qadiyya ko wani mutum saboda karkacewa misali ko wannan din zai yi to yayi shi don Allah in yayi da niyyar cin mutunci sai ya rasa ladan wannan abin da yake so mutane su fahimta na kuskuren wanda yake so ya gyara kuskurensa don haka yayi komai zai yi ya nufi Allah don ya samu ladan Allah don kuma ya samu yardar Allah akan haka yake wannan karantarwa to muna fata Allah ya ba mu taufiki akan abin da za mu ambata a 'yan uwa da suke kokari na ayyuka daban-daban wajen ganin waɗannan darussa sun tafi da waɗanda suke ɗaukar nauyinsa da kuma manyan shugabanninmu muna fata Allah maɗauki ya sa kowa ya dace Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki ya haɗa zukatanmu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai sa mu rasa ladanmu sakamakon karkacewa daga kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kade mana shi Allah ya kimsa mana haƙuri Allah ya kimsa mana kuma daidaito wajen magana wajen hukunci abin da yake faruwa kuma a ƙasarmu na halaye daban-daban muna roƙon Allah ya daidaita mana su abin da ya shafi zaman lafiya wanda yafi komai muhimmanci bayan tsayuwar addini kamar da muka sani al'amuran da wajibi ne al'umma ta haɗu wajen tsaye da su da kiyaye su akwai addini a ciki tsare addinin mutane abu na biyu rayuwar mutane hali da ake ciki na kame 'yan makaranta sawa'un almajiransu da kuma masu zama a makaranta suna kwana makarantu na sakandare da na gaba da sakandare a wannan ƙasa tamu sakamakon wasu buƙatu na masu yin hakan muna roƙon Allah da ya fi ƙarfin kowa Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan al'amura waɗanda da hannunsu ake kintsa waɗannan abubuwa domin a hana wannan ɓangare namu zaman lafiya a hana shi yalwatuwar tattalin arziki da kuma buɗe ƙofofin da za a samu natsuwa rayuwa ta yi kyau to duk wanda suke da hannu akan wannan abu muna roƙon Allah ya ɓata lamarinsu ko mecece manufarsu da suke so su cimma ya Allah muna roƙonka Allah ka hana su idan masu neman mulki ne muna roƙonka ya Allah ka hana su idan kuɗi suke so kawai su tara a ƙarƙashinsu suke zuƙar jinin mutane saboda wannan neman kuɗin to muna roƙon Allah ya toshe musu basira ya hana su wannan kuɗi Allah ya buɗe musu wata ƙofar daban ta halal da za su samu kuɗin duk da suke so ƙarshensa dai za su samu kuma za su mutu za su bar shi amma su nemi kuɗin nan a jinin ɗan adam muna roƙon Allah ya kauda tunaninsu daga wannan Allah ya hana su Allah ya jefa musu razani da tsoro da firgici Allah ya hana su haɗin kai duk tunanin da suke tsara wani abu ya Allah muna roƙonka Allah ka tausaya mana ka wargaza abin da suke tsarawa Allah ka ba mu zaman lafiya mai ƙaƙƙe wanzajje wanda za mu samu damar bauta maka cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali kasuwanninmu da wuraren ibadarmu su zama wurare da za a zo a yi cikin natsuwa haka makarantu dukkan abin da muke na walwalar rayuwa Allah ka yassare mana masu wancan manufa kuma ta hana ƙasa ci gaba ya Allah muna roƙonka mun san ba mu da ƙarfi ko na makami ko wani abu ba abin da muka mallaka illa wannan addu'ar mu daga hannunmu mu roƙe ka Allah kai mana maganinsu to muna yi ya Allah muna roƙonka Allah kai mana maganinsu Allah kuma ka cire mana tsoransu Allah ka kwantar mana da hankali duk abin da zai razana mu Allah ka kade shi ka mai da razanarsa kansa shi ya razana ya firgita Allah ka aiko masa abin da zai firgita shi ya kasa natsuwar da zai cuci musulmi hakanan abin da ya shafi babin tattalin arziki na wannan ƙasa tamu yadda al'amura suka lalace ga abinci a kasuwa amma abin da ke aljihun mutane baya ƙaruwa kuma bai isa a je a sayo abincin nan a ci ba har ana faɗar cewa akwai yunwa kai ka ɗauka in ka je kasuwar abincin ne babu amma duk inda za ka je inda ake sayar da abinci kowane arkomi akwai abinci a hannunsa yana sayarwa amma abin da mutum zai sa hannunsa ya fito da kuɗi daga aljihunsa ya saya wannan shine babu hanyoyin da al'umma suke samu sun karanta sun kaikashe sun bushe kamfa ta shiga kowane aljihu don haka ya sanya rayuwa take wahala ga mutane to muna roƙon Allah madaukaki ya zama ya kawo mana ƙarshen wannan hali jarabawa ce mun sani sakamakon ayyukanmu to muna roƙon sa Allah ya sa mu shi wannan jarabawa Allah ba mu ladan abinda muka rasa Allah kuma ya dauke mana wannan damuwa cikin tausayinsa da rahamarsa da lutufinsa mu kuma Allah ya taimake mu wajen gyara halayenmu yadda muke kwadayin mu cuci juna Allah kintsa mu mu daina kwadayin mu cuci junan mu yadda muke ba ma tausayin junan mu ko a kasuwar ko a wurin aiki ko a fagen amanar shugabanci kowa abin da ya bude ido ya samu shine biyan bukatarsa ta tabbata Allah ya sa mu gyara wannan hali Allah ya sa mu dawo mu nutsu mu kintsu mu aikata abin da zamu samu yardar Allah a sakamakon sa Allah ya ce mu yi Allah ya hana mu aikatawa mu hanu wannan shine babban sababi na ka tsallake jarabawa amma in ka ki to jarabawa haka zaka ci gaba da rayuwa a cikin ta ya Allah ka sa kowa a cikin mu ya gyara muna zaune dan ba mu ne masu yi ba muna sukan masu yi Allah kar ka sanya mu ma mu zama masu yi idan damar ta shiga hannun mu wannan yana da cikin babban abin damuwa da zaka gani a wannan ƙasa ta mu muna zargin wani amma kuma muka samu dama mu ma sai mu aikata abin da wancan din yake aikatawa kamata yayi a ce kowa ya samar da gyara a inda yake ka gyara duk abin da Allah ya baka iko a kai shugabancin gidanka ka kintsa shi abin duk da ake so na adalci da tarbiya mai kyau a gani a wurinka in ka zo kasuwa ka zama mutumin kirki kai mu'amala da mutane da gaskiya kada ka tsinci abu ka boye kada ka ga wani ka sace kada ka tsallaka gidan wani ka dauka kada ka cuci kowa akan shugabancin da Allah ya baka ko a office ko a kowanne wuri ko shugabanci ko wanne irin mataki in ka zama mutumin kirki ni ma na zama wani ma ya zama kowa ya zama shikenan sai ga Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu mun zama rayuwa ta mutanen kirki amma in kowa jira yake wani ya gyaru shi kuma ba shi da shirin gyaruwa to hakika ba mu ga ranar da wannan hali namu zai canza ba ya Allah muna roƙonka Allah ka taimake mu kai mana canji mai kyau ka juya mana mummunan hali ya koma kyakkyawa kowa mutumin kirki Allah ka sa wannan karatu da muke yi na ayoyin alqur'ani da ka saukarwa annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa su zama sababi na canza halayenmu abinda muke karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi ya fada kuma ya fada kuma ya isar da sako to yadda aka dora masa shi ma yayi aiki za a yi masa hisabi to Allah ya bamu damar yadda aka nuna mana cewa zai iya yiwuwa wanda aka dora wa aikin shi ma yayi to mu ma Allah ya bamu damar mu kar mu tsammaci cewa aikin nan iya mabiya ne kawai za su yi banda shugabanni annabin Allah sallallahu alaihi wasallam an dora masa shi ma yayi aiki kuma ya kwadaitar da wasu kamar yadda zamu zo mu wannan haka nan kuma kowa a cikin mu ya ji cewa musuluncin nan is practicable ma'ana wani abu ne da zai yiwu a yi shi ba wani abu ne da zamanin sa ya wuce ba kowa ya ji cewa sallan nan zai iya ta azumin nan zai iya hajjin nan zai iya gaskiyar nan zai iya ta hakurin nan zai iya ya matse zuciyarsa kada ya cuci wani kada ya sata kada ya zina kada ya liwatsi kada ya duk abin da Allah zai fushi da shi zai iya shi yasa Allah ya ce na aikatawa ya faɗa mana ba zai dora mana komai ba sai abin da zamu iya na hanuwa kuma dama saboda zamu iya bari shi yasa ya dora mana cewa mu bari to ka ji cewa wannan qur'anin karanta shi ya taimake ka ka canza hali ka zama mutumin kirki wannan abun wajibin ka ne kuma ka roki Allah madaukaki ya baka wannan gamdakatar in Allah ya faɗa ga yadda za a yi to ka bi a ciki cin nasarar ka yake cin nasara ta duniya cin nasara kuma ta lahira ya Allah ka bamu tawfiki, Allah ka dora mu akan tafarki madaidaici, Allah ka shiryar da mu akan aqida mai kyau, aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da manyan malaman musulunci da kuma magabata na kwarai da suka gabata. Allah ka dora mu akan tafarkin su. Duk abin da yake zama barna ce, karkata ce, barin hanya ne, zagwanyewa ne da lalacewa cikin barna, ya Allah ka raba mu da shi, Allah ka kade shi daga gare mu, Allah ka sa mu fahimci wannan alkur'ani kuma mu yi aiki da shi. To, Allah ya sa haka. Mun tsaya kamar da muka ji a ranar 27 ga watan Ramadan na shekara ta 1444, shekara guda kenan yanzu. Mun tsaya akan aya ta 83 kamar da na ambata dazu. A yau inda zamu tashi shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala, faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin asa Allahu an yakuffa ba'sa alladhina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Wani ita ce aya ta 84 kamar da muka ji malam ya karanta, ya kuma karanta mana aya ta 85, ya karanta mana aya ta 86, haka ne ko, ya kuma karanta mana aya ta 87. A gurgurdan yadda Allah maduki zai ba mu dama a wannan lokaci, a sa'a ɗaya da muke tattaunawa a ciki, Allah ba mu ikon bin waɗannan abubuwa, Allah sa kuma mu fahimce su. Duk da muna bin abinda malam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi ya ambata a tafsirinsa, za mu yi ƙoƙari mu ga mun karanta kuma mun yi bayanin da alal aƙalla ma'anar za ta fito, inda wasu darussa kamar da muka saba yi, domin waɗannan darussa suna amfani kamar abin da za ka ɗauka ka tafi da shi gida na abin da ka ji a ma'anonin wannan aya. To ya Allah, muna roƙonka tawfiki da kuma kowace dacewa. Ya ƙulu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah maɗauki yana cewa faqatil fi sabilillah. Allah ya amfani da siga ta mufradi don yana khitabi ne, yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqatil, to kai yaƙi, fi sabilillahi, a hanyar Allah, ma'ana fi dinillah, saboda Allah subhanahu wa ta'ala, saboda addinin Allah. Li an takuna kalimatullahi hiya al-ulya, domin kalmar Allah ta zama ita ce madaukakiya. La tukallafu illa nafsak, ba a dora maka komai na kowa ba, illa nafsaka, sai kai kanka aikinka. La tukallaf, taklif anan bi ma'ana tahmil. La tuhammalu, ba za a dora maka zunubin aikin wani ba, ba za a neme ka da ka aikata wajibin wani ba, wajibinka shi kadai za a tambaye ka a kansa. Ko wannan ya isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rarrashi da bayanin gata. Yanzu ka ɗauka inda Allah maɗaukaki ya rataya cin nasarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na manzo mai kawo saƙo, da an rataya ta da daidaituwar waɗanda yake kira, a ce percentage ɗin ladan da za a bashi yana da alaƙa ne da percentage ɗin waɗanda suka shiryu, to da akwai matsala. Allah ko ba zai wa manzansa sallallahu alaihi wasallam wani abu da zai samu kunci a cikinsa ba. Kun gane me nake nufi? Idan da cewa aka yi, sai ya zama waɗanda suka karɓi kiran adadinsu ya yi yawa, an karɓa da yawa, sannan ladan zai zama ya yawaita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to akwai matsala. Domin kuwa Allah bai alƙawarin haka ba, yawwa, bai alƙawarin cewa zai sa kowa ya karɓi wannan, shi yasa sai aka bar shi kadai ne mai yi. To haka nan a wajen yaƙi, nan zancen yaki tsakanin musulmi da kafirai sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fita yaje yaki in aka ce a fita to shi ya fita koda zai waigo bayan sa yaga ba kowa to kada ya damu ya tafi shi kadai din taimakon Allah yana nan tare da shi in mun zo cikin fa'idoji zamu ji wata babbar fa'ida a wannan guri cewa ashe taimakon Allah yana tare da bayi ne in sun tsaya akan hanyarsa ko tsawa karka damu da yawanku shirinku ƙarfinku raunin abokan gaba wannan ana amfani da shi ne kamar yadda zamu zo mu ji wajen kwantar da hankalin waɗanda kuke tare da gwarzantar da su da jan hankalinsu amma abin da ya shafi cin nasara da kuma samun lada to ba shi da alaka da waɗannan abubuwa samun ladanka in dai ka fita za ka samu lada muddin akwai ikhlasi a cikin nan muka fahimci a faɗin Allah fi sabilillahi to akwai maganar ikhlasi a ciki kai dai kai don Allah kuma karka damu da ko kai kadai ne akan hanya to haka nan in mai wa'azi ne kai ka rika jin damuwa kai shekara da shekaru kana kira babu wanda ya amsa kai wata da watanni kana koyawa mutane abu kaza ba a gane ba ka dade kana kira amma ba komai da kake samu sai zagi mutane ba duka suke sauraron ka ba wasu ba sa sha'awa su ji shi yasa ake so da ma kai din ka tsaya akan fadin gaskiya yadda zai zama duk wanda ya kibi abinda kake fada ya kibi ne saboda baya san gaskiyar ba wani hali naka mummuna shi zai kori mutane ba mai mummunan hali a wajen kira in yi amfani da mummunan halinsa mutane kuma suka kyamaci abin da yake kira saboda mummunan halinsa kun ga duk da sun yi hasarar samun shiriya cikin abin da ya faɗa to mummunan halinsa shi ya kore su kada ya rika jin haushin mutane ba su saurare shi ba an fahimci abin to kuma annabin Allah sallallahu alaihi wasallam tare da tsarkakewar da Allah ya tsarkake masa na zuciya ya tsarkake masa hali ya kuma taimaka masa da mutanen kirki su taimaka masa duk da haka sai aka ce shi ya kula da kansa shi kadai ya kula da kansa ya barwa Allah sauran ma'ana kowa zai zo ne gobe kiyama ya zama shine responsible for abin da ya aikata shi za a tambaya akan abin da yi abin da ke cikin zuciyarsa na kyakkyawan niyya da kyakkyawan aiki sai ga sakamako kyakkyawa abin da ke zuciyar mutum na mummunan niyya da mummunan aiki to shi zai ga sakamakonsa amma mai kiranka in yayi kuskure akan kiran inda kuskure tsakaninsa da Allah to kuskurensa shi ma tsakaninsa da Allah kar ka bi kuskurensa kai abin da zaka bi gaskiyarsa zaka bi an gane abu wannan kuma zai nuna mana har yanzu me kin sauraron bayani ko karatu na wani kawai saboda baya son sa to kansa yayi hasara haka ne ko ba haka ba yawa abinda yake wajibi a kansa kada ya damu wannan mutumi wannan iri ne in gaskiya ya faɗa to karbi gaskiyan nan saboda ta dace da abinda Allah ya ce ai aiki da shi Allah sai mu kama nan wannan aya malamai suna tattaunawa akan ta ta bangaren babin nahwu a duk da ba mu saba tsayawa a kansa ba amma wajen bayani mai tafsiri yana buƙatar ya san yadda lamarin yake in ka lura la tukallafu fi'li ne mudari haka ne fi'li ne mudari kuma a yi tsari na malam yusamma fa'iluhu ko la tukallafu la tukallafu ba a dora maka ba illa nafsaka akwai na'ibul fa'il mustatir yana nan anta la tukallafu anta ahadan shine al-maf'ul athani illa nafsaka shi yasa nafsa ya zama mansubi an gane yawa a ka'idar malam yusamma fa'iluhu mudari kuma abinda zai biyo bayan sa yana buƙatar me na'ibul fa'il na'ibul fa'il shi ma rafa'a ce da shi to amma tun da ya zama mustatir ne damiri ne mustatir wanda yake mabni ne ba ambace shi ba to kaddara shi ake ai la tukallafu anta ahadan kai din nan ba a dora maka aikin kowa shine ahadan illa nafsaka ai illa amala nafsika sai aikin kanka shi kawai za a lura da shi an fahimci wannan ku la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin kuma ka zaburar da mu'minai nan ba a ce wa harridin nasa ba duk da an ambace shi a wani wurin ko ya ayyuhan nabi harridil mu'minin ala ko harridil mu'minin na'am shi ma alal qital kunga shi ma mu'minai aka ce yawa ka kwadaitar da ka zaburar da mu'minai akan su tashi su fito yaki shi yasa malami suke cewa in ana zaburar da mutane akan yaki to dama mu'minai kawai ake fada yawa domin ba kowa ba a cikin in ka ce ya ayyuhan nas to a cikin su akwai munafikai ko akwai wanda bai yadda da ma abinda kake kira ba to amma kai wa kake taujihin khitabin ka zuwa gare su wa kake fuskantar da maganar ka zuwa gare su sune mu'minai to anan ma Allah madauki ce wa harridil mu'minin asa Allahu an yakuffa ba'sa alladhina kafaru tabbace Allah zai kame tsanani shine ba'sa tsananin alladhina kafaru tsananin da kafirai suke da shi Allah zai kame shi ta ko ta babbar bushara a wannan aya ashe Allah in kaga wani kafiri ya gawurta wajen yakar musulunci da musulmi to ba Allah ne baya sane da shi ba Allah yana sane da shi kai din abinda aka dora maka shine ka bi sabubba na shari'a ka yadda da tsarin da Allah ya dora ka akai kar ka kawo naka ka ce na Allah bai yi ba kar ka kawo ijtihadin ka inda Allah ya ce ga abinda za ka yi ina ce nasara kake so ka samu akan kafirai to ka bi shari'ar Allah hatta akan wannan ka tsaya akan abinda Allah ya ce a bi to sai ka ga Allah ya baka nasara abinda ya shafi ƙarfi da rauni na waɗanda suke kafirai duk a hannun ikon Allah yake Allah ne yake ba su ƙarfin don ya jarrabe ku Allah ne yake sa su zama masu rauni don ya ƙarfafe ku daga ta inda duk ya zo jarabawa ce daga Allah ko ƙarfafa ce daga Allah asa Allahu an ya kuffa ba'sa alladhina kafaru asa nan inda dangane da dan adam ne ta taraji ne fata ne ana fatan Allah ya kaza amma Allah in ya fada shi a ayyukansa babu zancen tsoron domin in an ce taraji raja'i ne daga abin da yake mai wahala abu ne yake da wahalar yiwuwa sai ka ce ina fatan a samu sauki kaza to amma a maganar Allah duk abin da ya ambata ba maganar wani abu mai wahala a wurinsa komai mai sauki ne kamar yana fada ne cewa ka bar wa Allah tsanani da kafirai suke da shi da ƙiyayyar da suke fuskanto da ita ga mu'minai Allah ne ya ba su wannan dama kuma zai kame shine ma'anan wannan asallahu an ya kuffa ba'sa alladhina kafaru duk abin da yake damun ku na cewa kafirai sun fi ku yawa sun fi ku tattali kamar da muke magana cewa ranar yakin Badar adadin da musulmi suka fita mutum 300 da wani abu waɗanda suke kan doki kawai mutum 3 sauran duk a ƙafa suke sai masu ƴan raƙuma su ma kaɗan saboda me saboda babu su kuma waɗancan mutum 1000 kuma a kan abin hawa ga ta kubba fiƙaƙƙu an wasa su amma duk da haka me Allah ya yi sai ya juya abin ya zama mu'minai su suka yi nasara me ya faru da'ar da mu'minai suka yi wa Allah suka tsaya akan abin da ya ce da aka zo Uhud abin ya juya kafirai sun ƙara ƙarfi mu'minan sun dan samu wani ƙarfi amma da suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya jarrabe su da kun ga asalin addini shine a tsaya kan umarnin Allah Allah ya fi ka dabara, ya fi ka sanin gaskiya, ya fi ka sanin ta ina za a yi a ci nasara. In ya ce nasarar a hannunsa take, don haka kai ɗin ka bi kawai abin da ya ce, to kai haƙuri da haka. Me Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan, kada ya waiwayi kowa in an ce a fita yaƙi, ya kama hanya ya fita, ko shi kaɗai ne. Amma me zai yi? Su ɗin dai muminai ya waigo ya kwaɗaitar da su, ku tashi, akwai lada, akwai kaza, kar ku damu da kafirai suna da rauni, za su tsorata, Allah zai taimake mu, kar ku damu. Wannan shine harzul mu'mini, ita ce kwaɗaitarwar. Shi kuma wannan kwaɗaitarwar ba za ta dakatar da shi daga wancan la tukallafu illa nafsak, ya tafi ko da shi kaɗai ne, sannan ya kwaɗaitar da su wanda ya biyo ya samu ladansa, wanda bai biyo ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ladansa, shi kuma shi yayi hasara. An fahimci abu? To wannan shine haka musulunci ke kallon abu. Shi yasa ku ga shari'ar musulunci tafi kowace shari'a adalci. Ba za a kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sakacin wani daga cikin mabiyansa ba. Allah madauki ba zai wannan ba, saboda shi ya isar da nasa bai sakaci ba. Duk wanda ya sakaci shine zai ga sakacin a cikin sakamakonsa. Muqarasa yace wallahu ashaddu ba'san, Allah shine mai tsananin ƙarfi, quwwatan wa izzatan wa ashaddu tankilan, kuma shine mafi tsanani wajen uquba. At-tankil shine uquba, da kaiwa matuka wajen dandanawa mutum abinda ake so a dandana masa, na kunan zuci da kunan jiki da wahala da uquba. Shine ma'anan tankili. In an ce nakkala bihi, shine ya firgita shi, ya razana shi, ya ji masa a jiki. Akwai Hausar wasu wuraren suka ce ya ji masa, ko in an ce ya ji masa, ma'ana ciwon ya taba shi sosai, a ji masa rauni, zafi da radadi ya ji a jikinsa, zuciya kuma ta raunana. To wannan shi ake cewa mene? Tankili. To na Allah yafi na kowa. Ashe kenan kada a tsoraci kafirai. In an ce a fita, to a fita. In ka ji tsoron tankilin kafirai, to na Allah ya fi. Shi ne abin da ake faɗa. An gane? Kar su tsorata ka, kar su razana ka, razana wadda za ta sa ka dawo baya. In kana jin tsoron su taɓa ka da wata uquba, to ka tuna cewa wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. An gane abu? Malam yake cewa hadhihi alhalatu, wannan hali afdalu ahwali alabdi, wannan hali yake so ya faɗa halin nan na abubuwa biyu. Me umarni da a yi aiki shi ma ya yi, hali ɗaya kenan. Hali na biyu ya kuma kwaɗaitar a yi ɗin. To babu wani hali a cikin halayen bawa da suka kai wannan daraja, cewa ka ce ai aiki kai ma kai aikin, kuma ka kwaɗaitar da mutane su yi aiki, za ka samu lada biyu, ko? In na ce lada biyu ba ina nufin ƙwaya biyu ba, ina nufin gefe biyu, Allah zai baka sakamako. Gefen farko kai ka aikata abin da Allah ya ce ka yi, gefe na biyu ka yi wa'azi, ka yi nasiha, za ka samu ladan wa'azi da nasiha, kuma sannan kana gaba a wajen aikatawa. Kuma sannan mai umarni ya wuce gaba a yi da shi ya fi kaiwa saƙo wajen cewa umarnin nasa da gaske yake, ko? In na umarce ku sai na zauna kuka je kuna yi, ni ban yi ba, me za ku ji? Ba za ku ɗauki abin da ƙarfi ba. To saboda kun ga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sama da kowa, to sai Allah ya sanya shi shine mai fara aikatawa, kuma za a tambaye shi shima akan aikinsa. Allah da ƙarfi yake da iko yake. Allah shine mai taklifi, Allah shine mai tahmilin, ko? Ya ce ba zai dora wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laifin kowa ba, ko haƙƙin kowa, amma fa baya hana shima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a tambaye shi abinda aka ce yayi, yayi ko bai ba. Mun sani sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa da'a ga Allah, kuma ya sauke abin da Allah ya dora masa. To yace wannan shine afdalu ahwalil abdi, an yajtahida fi nafsihi alamtithali amrillah, ya zama cewa shi din da kansa yayi kokari wajen bin umarnin Allah min al-jihadi wa ghairihi ko ababin jihadi ne ko ababin wani abu ne daban wa yuharridu ghairahu sannan kuma ya zaburar da wani wanda ba shi ba alaihi ai akan wannan aiki din wa qad yu'damu fil abdi al-amrani aw ahaduhuma za a iya rasa dukkan waɗannan al'amura guda biyu al-ijtihadu bin nafs wa tahridul ghairi in sun waɗannan abubuwa biyu kenan za a iya rasa su a mutum za a ga wani bai aikin ba bai kwadaitar ai ba ko an gane aw ahaduhuma ko kuma a samu ɗaya a rasa ɗaya ya zama yayi umarni ayi shi bai yi ba ko kuma yayi amma bai umarni ayi ba an gane yawwa za a iya samun waɗannan abubuwa guda biyu kamar yadda aka samu a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma ya kwadaitar to za a iya rasa su baki ɗaya a gun wani wanda shi ba mai wa'azin bane ba mai umarnin ayi bane kuma baya aikatawa an fahimci wannan sannan za a iya samun kuma wani ya samu wannan ya rasa wancan wani kuma ya samu wancan ya rasa wannan a kun gane yawa ko ka samu wani shi aikin ne da shi ba zaburarwar ba ba mai ilimi bane jahili ne an ce ayi kawai ya wuce ayi wani kuma mai ilimin ne ya zaburar ya karantar ya karanto ayoyi ayi kaza ayi kaza amma shi baya aikatawa an fahimci wannan to waɗannan halaye guda hudu al-afdalu shine na farko wanda yake yayi da gaske ya aikata ya kwadaitar da wasu su aikata mun gane abu insha Allah ashe kashin kashi nawa ne kashi hudu ne yawa to afdalu ahwalil abdi shine na farko shine abinda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabauta da shi wa yuharrid ghayrahu alayhi yawa yace wa qad yu'damu fil abdi al amrani aw ahaduhuma falihadha qala shi yasa Allah madaukake yace li rasulihi ga manzon sa sallallahu alaihi wasallam faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak yawa kai haqi fi sabilillahi ai laysa alayka qudratun ala ghayri nafsika baka da iko akan wani wanda ba kai ba baka da damar ka tilasta ka kamo hannun mutum ka jashi ka dora shi akan dokin ka dora shi akan raƙumin ka dau takobin ka nani ka masa a hannu ka ce wuce mu tafi duk baka da wannan me kake da shi fadakarwa wa'azi kwadaitarwa sannan kuma kai din ko kai kadai ne wuce ka je kai aiki in ji Allah yace falan tukallafa bi fi'li ghayrik ba za a dora maka taklifi a hammala maka kuma da Allah ya faɗa dama wala taziru waziratun wizra ukhra yawa to nan in an ce wizir ma ka ce sakamakon aiki ne nan asalin responsibility asalin aikin da dora nauyin to ba a dora maka sai naka su ma nasu yana kansu to shine abin da wannan aya take nufi an gane yawa kai kadai naka abin da aka kula da shi da aka dora maka su ma kowa ya kula da abin da aka dora masa laysa alayka qudratun ala ghayri nafsik falan tukallafa bi fi'li ghayrik wa harrid almu'minin ala alqital kuma ka zaburar da mu'minai akan qitali wa hadha yashmalu kull amrin yahsulu bihi nashatu almu'minina wa quwwatu qulubihim min taqwiyatihim wal ikhbari bi dha'fi al'a'da'i wa fashalihim wannan ya kunshi duk abin da zakai amfani da shi wajen zaburarwa domin an ce zaburarwa ai kun ga kalma ce dunkulalliya a karkashin ta ko a cikin ta akwai ma'anoni da yawa ka zaburar da me zaka zaburar kaga ba da duka ba ko da kalmomi da zakai amfani da su to ga misalan su kamar yace wa hadha yashmalu kull amrin wannan ya kunshi duk wani abu wanda yake yahsulu bihi nashatul mu'minin wanda karsashin mu'minai zai samu a sakamakon sa wa quwwatu qulubihim da kuma karfin zuciyarsu wato zuciya za ta karfafa a fita yaki ta hanyar me daga cikin su min din nan bayaniya ce ma'ana kamar a ce min taqwiyatihim a karfafe su eh a karfafe su da magana a tuna musu lada a tuna musu aljanna a tuna musu haduwa da Allah a tuna musu mutuwa tana nan ko ba dade ko ba jima in ma ba tana ba za ka mutu kaga irin wannan yakin an tsaya a filin daga akan so waɗannan irin kalmomi din a karfafi zuciyar musulmi wal ikhbar
بضعف الأعداء sannan a ba su labarin irin raunin da abokan gaba suke da shi ba su ma da yawa yanzu nan zamu lankwame su to kaga wannan yana karfafa mutum in ko aka ce suna da yawa kai akwai fa matsala to sai kaga mutane sai kaga ido yana zarowa wani yana kokarin ya zare jikin sa ya gudu ya koma gida amma so ake kowa ya tsaya to sai ka ce musu ai ba su da karfi ma naga adadin su bai kai yadda zai firgita mu ba kuma duk abin da suke tare da shi namu yafi da sauransu da sauransu cin والاخبار بضعف الاعداء وفشلهم da kuma cewa sun raunana zuciyar su ma ta karaya ba za su iya komai ba wabima a'adda Allahu lil muqatilin kuma ka ba su labarin abinda wadanda suke yaki domin Allah yayi ta Allah yayi musu dan tattali min as-sawabi na lada wama 'ala al-mutakhallifin min al-iqab su ko wadanda suka zauna a gida suka ki zuwa abinda Allah ya dora akan su na ukuba da za a musu duk a karanto musu wadannan ayoyi فهذا وامثاله تونا لما كمان تنسى كله يدخل في التحريض على القتال يا شيخ كركشين wannan abin da ake nema ayi na zaburarwa akan yaki asa Allah an yukaffa ba'sa alladhina kafaru biqitalikum Allah zai kame wato wannan tsananin da ke tare da kafirai Allah zai kame shi irin wannan tsananin da Allah ya baiwa da tsananin zuciya da tsabar rashin tausayi da kuma tattalin makamai da Allah ya baiwa Yahudawa a zamanin da muke ciki yanzu irin sa muke roƙon Allah an ya kuffahu Allah ya kame wannan karfin Allah ya hana su zaluncin da suke wa ƴan uwan mu musulmi a Filistin a filin Allah sun rasa inda za su je amma duk da haka kashe su ake yi yunwa ta ishe su taimako ya dogare su ma ya gagara saboda tsabar zaluncin waɗannan mutane muna addu'a Allah madaukaki ya kawo ƙarshen wannan daula ta Yahudu Allah ya ruguza su Allah ya lalata musu lamari Allah hargitsa musu tunani duk abin da yake ƙarfafa su Allah ya ruguza shi duk wanda kuma yake tallafa musu da makami ya Allah muna roƙonka Allah ka kawo ƙarshen lamarin sa ya Allah ka fi kai ka fi ƙarfin su mun yi imani ya Allah kai amfani da karfinka ya Allah basu isa komai ba ya Allah basu isa komai ba ya Allah muna roƙonka Allah ka ruguza musu wannan karfi nasu ka cire tsoran su a zukatan mutane Allah ka wargaza lamarin su abinda suke yi na keta haddin Allah da zaluncin jarirai da mata da kananan yara ya Allah muna roƙonka Allah ka fi karfin su Allah kuma kai maganin su Allah ka karfafi zuciyar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to Allah yace asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru ay biqitalikum fi sabilillah da yakin da kuke fi sabilillah wa tahridi ba'dikum ba'dan da kuma gwarzantarwa da zaburarwar da sashen ku ke wa sashe to da wannan Allah zai tafi da ya kuma kame wannan karfi nasu wallahu ashaddu ba'san Allah shine mai tsananin karfi da kuma tsanani na iko da mulki da izza da buwaya gashi nan malaya fassara yace ai quwwatan wa izzatan Allah yafi karfi wa ashaddu tankilan in ya tashi yin unquba kuma tasa tafi kaiwa jiki jikin yafi ji zafin yafi zafi haka dai yadda zaka kwatanta tsakanin azabar wani da azabar Allah to ta Allah tafi haka karka ji tsoran azabar da kafiri zai maka a duniya ta bangaren harbi da makami da kisa abinda zaka hadu da shi a wurin Allah in ka gudu daga gaban kafirin to yafi wannan tsanani zaka kar a tsorata kar a firgita yace ai bil mudhnibi fi nafsihi abinda Allah madauki zai yi na tankili ga duk mai zunubi fi nafsihi a kashin kansa wa tankilan li gairihi kuma sannan ya tsoratar da ya razanar da ya bada misali da darasi ga wani falau sha'a ta'ala lan tasara min al-kuffari bi quwwatihi to ku ji wannan darasin da Allah ya ga dama da sai ya ci nasara akan kafirai da nasa karfin amma me yasa yace ku ku fita darasi ne da haka ko ashe ku dauki abin a matsayin jarabawa kar ku tsorata ku tashi ku kutsa ku je in dai yace ku yi kuka yi to shi zai taimaka muku alƙawari ne tabbatacce kaga ashe kenan babu dalilin da za a tsorata yawa da ya ga dama kawai muna zaune kawai sai tako a labarai a yau ba wata ƙasa sunanta Isra'ila, Allah ya nutsar da su a bayan ƙasa. In Allah ya so zai yi ko ba zai ba? In ya so, duk abin da za a harba na makami sai ya ƙi tashi. Me yasa to tunda mun san yana da wannan ikon, me yasa ba ma roƙonsa? Ko ba ku gane wannan zancen ba? Galibi zuciyar mu ta mutu hatta addu'ar tsoron yi muke. Gani muke ma Allah ba zai karɓa ba, ai kaza da kaza, tunda sun riga sun fi ƙarfin mu, ai ƙarshen lamari dai shine kawai dole a sakan musu. Ba haka ba ne. Ka tsaya ka nutsu, ka roƙi Allah. Allah ya fi ƙarfin kowa, babu abin da Allah ba zai ba. Da haka ka roƙi Allah, ya Allah kai maganin kaza, ya Allah kai maganin kaza. Allah kai mana maganin duk wanda ya tsaya gaban addinin musulunci yake hana shi tafiya. Sai ce walam yaj'al lahum baqiyatan. Kuma ya zama ba zai bar ko mutum ɗaya ya wanzu daga cikin kafirai ba, da Allah ya so da ya yi haka. Walakin amma min hikmatihi daga cikin hikimar Allah, yablu ba'dhu ibadihi bi ba'd, yana jarrabar sashen bayinsa ne da sashi, yana jarrabar muminai da kafirai. Saboda dama ya ce mu daina kaza, mun ki dainawa, to sai Allah ya kawo kafiran su ɗanɗana mana azaba. Saboda mu ɗin mun ƙi tattara mu koma zuwa gare shi, ko ba gane zancen ba? Liyaquma suqul jihadi, kuma sannan daga cikin hikimar shi ne saboda kasuwar jihadi ita ma ta farfado ta tashi. Yawwa, wa yahsulul imanun nafi'u, sannan a samu imani gangariya mai amfani. Wanne iri? Imanul ikhtiyar, imanin da sakamakonsa zaɓi ne ya sa. Yanzu misali, ku ya kun nuna lokaci ko da Allah zai sa haka kawai daga an fito yaƙi ga kafirai ga muminai, sai kafiran daga sun zabura za su kawo hari, kawai sai Allah ya ruguza su, sai a ga mala'iku sun fito suna ta taimakawa muminai, me zai faru? Har wanda baya so yayi imani da Allah sai yayi, ko ba haka bane? To amma saboda Allah ya bar mutane imanin mai imani ya zama imani ne an ikhtiyar, mutum hujjojin samuwar Allah, ƙarfin hujjojinsa a cikin Alkur'ani, gaskiyar maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ce ta sa yayi imani. Kun gane? Zaɓin zuciyarka ne ya sa ka yi imani, to wannan imanin ya fi amfani da imanin da ganin mu'ujiza ne zai sa a yi shi. Kun fahimci abin? To hikimar Allah ya bar mu tare da kafirai, yau su buge mu, gobe mu buge su, yau ai kaza, gobe ai kaza, da irin wannan tsarin, to duk wannan shi ne saboda a bar mutane su samu ladan imaninsu ya zama imanin dan Allah suka yi, zaɓin kansu ne ya sa suka yarda da akwai Allah, suka tafi suka haɗu da shi. A kun gane zancen? Yace al-imanun nafi' imanu lil-ikhtiyari la imanu lil-ittirari, ba imanin tilasti ba ko wal qahr, da kuma rinjaye da fin karfi ba saboda an fi karfin su ba, alladhi la yufidu shay'an, wanda ba zai amfani komai ba. Ace ana son ka amfana ne da imanin ka, shi yasa aka barka, ka saba wa Allah, Allah ya kawo niyyar dandana maka azaba saboda ka daidaita halinka, ka girgiza, ka sake gyara zamanka, ka koma zuwa ga Allah, ka san cewa Allah da gaske ne yana nan. Sai mu tashi inda yace man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha, muna roƙon Allah madauki ya ƙara mana fahimta, ya ƙara tabbatar da mu akan tafarki madaidaici. Wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.